This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 13, 15, 25, 31, 60. Masu jimma a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Haka nan kuna iya sauraron shirye-shiryen namu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumarau ke gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC, da fatan kuna cikin koshin lahiya masu azumi kuma an sha ruwa lahiya. To, bayan labaran duniya za ku ji shirinmu tattauna wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa, amma kafin nan za mu je Abuja mu ji irin shagulgulan da ake yanzu haka a ofishin jakadancin Amurka albarkacin cikon shekaru 239 da samun yancin kan kasar Amurka. Amma fa sai kun gama shan cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Yau Asabar dinnan shugaban kasar Tunisia Beji Essebsi ya ayyana dokar ta ɓace kwanaki 8 bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari wani wurin shakatawar bakin teku mai farin jini ga 'yan yawon bude ido 'yan kasashen waje. Suka kashe mutane 38. Nan da nan ba a tantance dalilin da ya sa shugaban ya ayyana dokar ta ɓace a wannan lokaci ba. Kamfanin dillancin labaran kasar ya ce wani lokaci a yau shugaban zai yi wa 'yan kasar jawabi ko kuma bayani akan wannan mataki. Dokar ta ɓacin da aka taɓa kafawa a kasar da ta baiwa 'yan sanda da sojoji iko na musamman a watan Maris ɗin shekara ta 2014 aka ɗage ta. Tun lokacin da aka yi juyin juya hali a kasar Tunisia, lokacin da aka kashe sojoji da 'yan sanda da dama, kasar ta fuskanci ƙarin tarzomar 'yan jihadi. Jaji birin jefa ƙuri'ar ra'ayi a kan ko 'yan kasar Girka za su yi na'am da ƙa'idodin da aka gitta ma kasar na bata rancen ceton tattalin arzikin kasar, ministan kuɗin kasar ya zargi masu baiwa kasar bashi da laifin ta'addanci. Ministan ya faɗawa wata jaridar harshen Spaniyanci mai suna El Mundo cewa abin da masu baiwa kasarsa bashi suke son su yi, wato suna da sunan ta'addanci. Ya ce abin da kasashen Turai suke son shi ne 'yan kasar Girkan su jefa ƙuri'ar na'am da sharuɗan da aka gittawa a kasar domin su samu nasarar cin mutuncin 'yan kasar Girka ɗin. Yau Asabar jaridar ta wallafa wannan hira, jajibirin jefa ƙuri'ar ra'ayi a kan ƙa'idodin da aka gittawa a kasar. Firaministan Girka ya yi kira ga masu jefa ƙuri'a da su jefa ƙuri'ar rashin amincewa. Firaministan ya faɗa a jiya Juma'a cewa jefa ƙuri'ar rashin amincewa zai baiwa 'yan kasar Girkan damar gudanar da rayuwa cikin mutunci, kuma zai baiwa gwamnatin kasar ƙarin ƙarfin gwiwar yin shawarwari da masu ba ta bashi. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce dangantaka tsakanin Amurka da ƙasarsa tana ci gaba da zama mafi muhimmanci wajen tabbatar da kwanciyar hankali da kuma matakan tsaro a duniya. A saƙon tayar murnar cika shekaru mai canza 39 da samun 'yancin Amurka daga Turawa mulkin mallaka na Ingila da ya aika wa shugaba Obama, Mr. Putin ya ce duk da saɓanin ra'ayin da ke tsakanin ƙasashen biyu, Rasha da Amurka na iya samun hanyoyin magance matsalolin ƙasa da ƙasa masu wuya da kuma tunkarar ƙalubalen duniya tare idan suka yi shawarwari bisa daidaita da kuma mutunta muradu ko kuma buƙatun juna. Haka kuma Mr. Putin ya yi tayin haɗa kai da gwamnatin Obama wajen yaƙi da barazanar ta'addanci daga ƙungiyar Islamic State. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin ta ce shugaba Putin ya ɗora wa ministan harkokin wajen ƙasarsa Sergey Lavrov alhakin tattauna dabarun yaƙi da ta'addanci na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na Amurka John Kerry. Sojojin Siriya tare da goyon bayan 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon sun fara kai babban sumame yau Asabar da nufin sake ƙwato birnin Zabardani na shakatawa da ke kan tsauni daga hannun ƴan tawaye a yayin da mayaka masu hamayya kuma suka mai da martani ta hanyar yi wa Damascus babban birnin ƙasar Syria da gudan wuta. Gidan talabijin na ƴan Hezbollah mai suna Almana ya nuna hoton bidiyon yadda wuta ke tashi a wannan gari da ke arewa maso yammacin Syria kusa da kan iyakar ƙasar da Lebanon. Gidan talabijin ɗin ya ba da labarin cewa mayakan Hezbollah da sojojin Syria suna ta kai hare-hare daga ɓangarori da dama, kuma an mai da ‘yan tawayen saniyar ware ko kuma dai sun rasa mafita daga cikin garin.
Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya. To kahin Ibrahim ka almasihi Garba ya shigo da shirin mu tattauna, bari mu je Abuja mu ji abin da ke faruwa yanzu haka albarkacin cikon shekaru 239 da samun ƴancin kan ƙasar Amurka. Na tattauna kai tsaye da wakilin mu Hassan Maina Kaina.
Eh, kinsa a yau ne ake bikin shigar Amurka shekaru 239 da samun ƴancin kai. Ajiya yanzu haka ina ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, kuma ana bukukuwa ba kamar yaro a nan ofishin jakadancin na Amurka. Ajiya idan kika zo nan zaki rantse da Allah kina birnin Washington DC ne, domin komai na Amurka sai ka wannan wuri, kama daga abinci da yawancin ƴan ƙasar Amurka din kusan komai da komai dai. Sannan kuma akwai kaman sojojin Amurka wanda suka yi shirin biki masu kada bidigilan nan suna nan, na ga wasu daga cikin sojojin ƙasar China ma da kuma na Najeriya da sauran jami'an tsaro. Sannan an gayyato manyan baki daga nan cikin gida Najeriya, domin zan iya ganin mai girma gwamnatin jihar Edo Adam Oshimole, zan iya ganin tsohon ministan watsa labarai Mista Labaran Maku, kuma a yanzu haka ina tare da ɗan majalisar dattawan Najeriya Sanata Dr. Amin Lawal, ɗan majalisar dattawa daga jihar Yobe. Yanzu haka ina tare da shi a matsayinka na ɗan majalisar dattawan Najeriya. Me za ka ci rin gani da wannan biki da ake yi na shigar Amurka shekaru 239 samun ƴancin kai?
Biki ne wanda ya dace a yi domin su Amurkawa sun iya sun yi ayyuka wa ƙasashensu daga shugabannin zuwa ‘yan ƙasa. Sun haɗa kai shugabanni na aiki na raya ƙasa da kuma riƙe amana da gaskiya. Su kuma talakawa saboda riƙe amana su kuma suna sadaukar da kansu da ƙasarsu. Wannan lamari ya kamata ya kasance darasi gare mu kuma abun koyo.
Sanata Dr. Amin Lawal kenan, wani babban ɗan majalisar dattawa a Najeriya, wanda yana ɗaya daga cikin sanatocin da suka wakilci majalisar dattawan Najeriya a wannan gagarumin biki da ake yi a halin yanzu. A daidai wannan lokacin kuma an kawo abinci iri-iri na ƙasar Amurka da kuma kayan shaye-shaye da tantance da kuma sauran kayan kwanan da makulashe. Ana nan ana ta ci kuma ana ta sha. Sannan kuma in an jima kaɗan ne ake sa ran mai girma jakadan Amurka a nan Najeriya zai gabatar da jawabi ga manyan baki.
A gaida Hassan Maina Kaina wanda yanzu haka yana ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja na Najeriya, yanzu ga Ibrahim ka almasihi Garba da shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya naɗa Amina Zakariya matsayin mai riƙon kujerar shugaban hukumar biyo bayan kammala aikin tsohon shugaban hukumar Farfesa Jega. Jega dai ya bar riƙon ƙuri hannu ambasada Wali gabanin samun sauyi daga fadar shugaban ƙasa. Take PDP mai adawa ta nuna ƙin amincewa da naɗin Amina da nuna tana da ɗanyen ganye da APC. Fadar shugaban ƙasa ta ce PDP soki burutsu take yi. Hukumar alazai ta sanar da kuɗin kujera bana da babbar ta kai naira 900,000. Obama na ne kakakin hukumar.
Bara alal misali dola ba ta fi naira 150 zuwa da 70 ba. Abin muna maganar ta haura sama da naira 225.
Gwamna Muhammad Abubakar na Bauchi ya ce ya gaji ma'aikatan bogi daga gwamnatin Yuguda da suka ƙara albashi da kusan naira biliyan 2.
Nan da kwana uku jama'a jihar Bauchi za su ji labarin abin da zai fito dangane da wannan kuɗaɗe da aka ce ana biya na albashi.
Shugaba Buhari ya sauke shugaban DSS Ikpenyon da naɗa Lawal Daura. Nasura da Malika Amirar Amurka daga Abuja, Najeriya. Voice of America.
Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren ya sauka kanan Dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai dora ne daga inda yake komawa ga captain.
Amma captain ban tsare ka ba, ya batun horo don za ka ga galibi jami'anmu na musamman 'yan sanda da ma wasu sojojin a yanzu za ka ga cewa ana kuka da cewa horonsu, horon da suke da shi na kwarewar aiki kamar ya yi karanci.
Lalla gaskiya bai karanci ba, kusan duk ɗaya ne da yadda aka yi shi a 1970s ko 80s da yadda ake yin sa yanzu, gaskiya kusan duk ɗaya ne, sai ma maybe ci gaba da aka samu a yanzu saboda canje-canjen al'umura da ci gaba da aka samu, maybe horas one da can a tsakanin mu ne muke yi yanzu. Zaka ga ma akwai courses da yawa da zaka ga daga America ake dauko su ko daga Ingila, kaga sun zo suna horas wa, saboda gaskiya yanzu ci gaba aka samu a cikin harkokin na policing da kuma na sojoji.
Zamu dawo gare ka. Okay. Na ji abaci ba batun tsaron nan fa, idan aka ce tsaro an ce siyasa, abu bi ne kamar yadda na faɗa a baya, dan juma ne da dan jumai. Siyasa tana haifar da kalubalen tsaro, tsaro ma yana haifar da kalubalen siyasa. Wai ya aka yi haka ne, ku ne masana harkokin siyasar?
Wato, alhaƙiƙa magana ce da take da dangantaka ko nasaba da tafi da mulki na al'umma na ƙasa, da abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa, da kuma abin da ya shafi zamantakewa na su al'umma. Idan muka ɗauki wannan abubuwan guda uku, su ne ginshiƙai a kowace ƙasa a duniya, a kowace nahiya ta duniya, na cewar za a iya samun zaman lafiya ko akasin haka. Na farko, idan muka ɗauki maganar siyasa ko kuma tafi da mulki na al'umma, wanda shi ne umda, ma'ana shi ne a kan gaba, wato ya dogara da irin shugabannin da suke shugabantar al'ummar, da irin tsare-tsaren da suka zo da shi, da irin manufofi da suka haifar ko yanayi da suka haifar dangane da abin da ya shafi tattalin arzikin al'ummar, da kuma abin da ya shafi zamantakewar al'ummar, da kuma irin adalci ko rashin adalci ne da ake tafi da wato mulkin su al'ummar. Saboda haka a kowace nahiya ta duniya, waɗannan abubuwan guda uku su ne wato abin kallo, musamman tattalin arziki. Na ɗaya, idan muka ɗauki kamar tafi da mulki na al'umma, za mu ɗauka cewar shugabanni su za su zo da tsare-tsare da kuma yanayi da za su haifar da abin da ya shafi tattalin arziki. Saboda haka idan alal taqdir aka samu shugaba ko shugabanni wanda suke ba za su yi adalci dangane tafi da al'umma ba, ma'ana ta siga ta shari'a, ta ba da ilimi, ta siga ta abin da ya shafi kiwon lafiya, ta siga ta abin da ya shafi dukkanin al'amura na iyali, aikin gona ne saboda muhimmin abu ne wajen ci da al'umma da shauransu. To idan shugaba ko shugabanni ba su zo da tsari ko yanayi wanda zai haifar da a samu zaman lafiya ba dangane tafi da mulkin al'umma, to za a sami babban matsala. Abu na biyu, idan muka ɗauki wato siga ta tattalin arziki, kamar yadda muka sha faɗa, shi tattalin arziki a kowace nahiya ko kowace ƙasa ta duniya shi ne umda. Babu al'ummar da ko ƙasar da ko shugaban da zai iya tafi da mulki cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kadan ba a haifar da yanayi da ya shafi tattalin arziki na al'umma, ɗaiɗaikun al'ummar da kuma ita kanta gwamnatin. Yanzu ala taqdir, kamar yadda aka zauna aka tattauna da gwamnoni da shugaban ƙasa na Najeriya Muhammadu Buhari, ya nuna cewar a yanzu ma akwai jihohi fiye da guda 24 ko wani abu makamancin haka waɗanda ba sa iya biyan albashi, akwai jihohin ma da suka kai turmin danye cewar sun kai wata 6 wata 7 wata 8 ba sa iya biyan albashi. To sun zauna sun tattauna na me mafita, kamar yadda shi shugaban ƙasa ya nuna musu, kowa yaje yi kokari izo da tsare-tsare da manufofi da zai inganta tattalin arzikin jiharsa. To saboda haka, menene yake rataye da matsalolin da aka samu? Ba wani abu bane illa la'alla manufofin da shugabannin wayannan jihohin suka dauka kafin wannan lokacin da manufofin da suka aiwatar bai dace da wato al'umar na wannan lokacin ba. To saboda haka wayannan abubuwan su ne zai sa al'umma su shiga cikin wato matsi da talauci, ma'aikaci baka biya shi wata da watanni ba, saboda haka ba tunanin da zai iya yi ba.
ina da Allah, ina da iyali, ina da ƴan uwa, musamman al'umma da muke zaune da muke ce mata da turanci nucleus family da suke amfani da shi a Turai, muku extended familial parism system muke amfani da shi anan, wanda yake idan muka ga mutum mai gida da mata ko da matarsa da ƴaƴa da jikoki la Allah da kanne da ƴan uwa dangin uwa da na uba, kowa yana danfare da la'alla wanda yake dan wani abin yi ko ta sana'a ko yana da aikin albashi, saboda haka idan ya samu matsala to tabbas duk wa'annan dangogin da rissan sun samu matsala, saboda haka wa'annan abubuwan su ne abin kallo. Abu na ƙarshe shine idan muka yi dubi da abin da masana suka faɗa, masana na yin wato fitar da manufofi da tsare-tsare a siyasa irin su Professor Paul Collier, su Professor Tata Minton, su Professor Owen, sun alakanta tafi da mulki, sun damfara shi da tattalin arziki a duk nahiyar da a duniya aka ce babu kyakkyawan tattalin arziki a gankanin al'umma da ita kanta gwamnatin, to dole ne a ci gaba da samun matsaloli da ya shafi wato tashe-tashen hankula, abin da ya shafi wato ta da kai baya da abubuwan da suka shafi fashi da makami, sace-sacen mutane da shauransu, saboda al'umma ta shiga cikin matsalar tattalin arziki. A takaice dai wato matsalar tattalin arziki ita ce babban matsala wacce take sabbaba rashin zaman lafiya a tsakankanin al'umma, da kuma rashin yin adalci na shugabanni, musamman abin da ya shafi fannin shari'a da shauransu da su kuma jami'an tsaro.
Barista Huwaila Ibrahim, an yi maganar waɗannan abubuwa kamar yadda Abaci ba koyi magana, akwai rashin adalci da rashin wasu al'amura da suka shafi abin da ya dace daga ɓangaren shugabanni, wasu kuma suna cewa ai abin da kuke kira impunity, wato rashin zartar da hukunci ga waɗanda suka aikata laifi, yana taimakawa. Wannan impunity ɗin da kuke magana, babu bamu da dokokinsu ne a ƙasa? Misali za ga an kama Amiroba an sake shi, ko an kama mutumin da ya sace mutane an sake shi, ko waye da sauransu, ko ya zo yi wani abu na laifi wanda ya shafi al'umma unguwa guda ko gari guda da sauransu, misali, amma kuma bayan wata ɗaya biyu sai ka gan shi, wai ba mu da dokokin ne yanzu ne ya kamata a ce ƴan majalisar dokoki sun yi, ko kuma a'a a ina gizo yake sakar? Ku ne masana shari'a.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To a gaskiya wannan maganar da ka faɗa, shi wannan mutum kaga kaman a ce mutum yayi laifi an sake shi, kana zaton za a yi mishi kaza ba a yi mishi kaza ba, a gaskiya dokoki muna da su, amma kuma kaman yanda ake cewa shari'a sabanin hankali, akwai dokoki da yawa da mu kanmu idan muka gansu za mu ga wannan bai kamata a ce wai wannan doka ce wadda mutane za a ce an zartar da ita akan wannan abu ne. Wannan babban misalin da ka wannan magana da ka faɗa yanzu sai ya tuna min da wani, na tabbata dukan kunan gabaki ɗaya babu wanda bai san shari'ar da aka yi na wannan mutumin da ya ci kudin impension ba. To kuma kaga really abin da ya faru is the problem is the law, shi alƙalin da ya zartar da hukunci, ya zartar da hukunci kuma ka san duk abin da yake doka shi mutum zai zartar, shi kanshi alƙali idan ya tashi zartar da doka yana da limit ɗin shi, saboda akwai rules and regulations da suke su zai bi, akwai dokoki da dole su za a bi. A doka idan aka ce mutum ya yi laifi kaza a bashi fine kaza, mu dokokinmu gaskiya a gaskiya 'yan majalisa suna da babban aiki a gabansu, dan dai ni akan kaina ma akwai dokoki da yawa da muna dubawa muna gani, wanda muka sani za mu ba su shawara a gyara, amma akwai dokoki da yawa da ya kamata a tsaya a duba, saboda mutum yayi laifi kaje a ce a bashi tara ta 200,000 at max, a ce a ba mu tara mutum miliyan 1, ko kuma a bashi option na ko ya je gidan iyali ko kuma ya biya tara a take ma kafin ma before there and then, kafin ma mutum ma ya motsa yi wani abu, wani yaron nashi ko wani abu ya zo ya kawo kudi an kuma biya, kuma aka doka ta ce ya za a yi da shi, me za a yi masa? The Voice of America,
VOA. Haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Yakubu Musa Hassan daga birnin Jos, da kuma Dr. Pogu Bitrus daga garin Chibok na jihar Borno. Da farko dai ga Sheikh Yakubu Musa Hassan.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jama'ar Arewa a wannan yanki namu mai albarka, yanki da yake cike da arziki, arziki na noma, arziki na ma'adanai, arziki na 'ya'yan Adam. Kuna ganin irin halin da wannan yanki namu mai albarka ke ciki. Ba mu da wani yanki da za mu yi alfahari da shi da ya wuce wannan. Kuma babu wani abin da za mu taɓa yi mu ainihin taimaki kanmu, mu taimaki zuriyarmu da ya wuce mu yi duk abin da ya kamata, ya ku 'yan uwa. Wannan 'ya'yan yanki namu su zama masu albarka. Wannan yanki namu ya zama ya samu ɗaukaka da cigaba. 'Ya'yan wannan yanki namu ya zama sun samu ɗaukaka da cigaba. Kamar da kuka sani, ya ku 'yan uwa, wannan ba zai yiwu ba. Dole sai mun tabbatar da zaman lafiya da lumana a tsakaninmu. Babu wani addini wanda yake alfahari da tashin hankali ko husuma ko ƙiyayya ko jayayya ko manuba ga juna ko hasada da ƙiyayya. Dukkan addinan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da su addinai ne waɗanda suke kira zuwa ga ƙaunar juna da taimakon juna, zaman lafiya da lumana. Saka ina kiranmu da sarakunanmu da ainihin talakawanmu da masu arzikinmu da malumanmu da sauran ainihin addinan jama'a maza da mata, mu yi ƙoƙari mu kasance masu ƙaunar junanmu, masu ainihin tabbatar da zaman lafiya a tsakaninmu da ainihin ƙaunar ci gaba. Kamar yadda dukanmu muka sani, Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci bayi ya halicce su ne don su baututa mashi. San bautan nan ba za ta yi ba sai in an samu zaman lafiya. Kamar yadda ci gaba ta duniya ba zai yi ba sai an samu zaman lafiya, wannan ba zai yi ba sai an yi ƙoƙari, an yace wa juna, an ƙaunaci juna, an yi amfani da koyarwar da addini ya yi mana. Saboda haka ina kiranmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, musamman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da ilimi na duniya da na lahira, da cewa kowannenmu ya kawo gudunmawar shi ya tabbatar da cewa a wannan karo an samu haɗin kai, an samu ƙaunar juna, an samu cuɗe ni in cuɗe ka. Mu yi abin da 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su yi mana son barka. Don haka 'yan uwa, ina kira da babban murya, mu dawo taitayinmu, mu ainihin manta da faɗa ta faɗace tsakanin manoma da Fulani, da faɗa ta faɗace tsakanin Kiristoci da Musulmai, da faɗa ta faɗace tsakanin wannan ƙabila da wannan ƙabila. Dukkanmu bayin Allah ne. Allah maɗaukaki ya ce wanda ya fi girma a wurin Allah shi ne wanda ya fi jin tsoron Allah. Ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki ɗaya, ya kore, ya kawar da tashin hankali da ƙiyayya, mu zama tamkar uwa ɗaya uba ɗaya domin mu samu ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shi ma Dr. Pogu Bitrus kiraye ga dukkanin ɓangarori da su ɗan saurara, musamman ma tunda an yi sabon lale a shugabancin ƙasar.
To, ina gaisuwa ɗan uwanmu ɗan Arewa. Sunana Dr. Pogu Bitrus, ni mutumin Chibok ne. To, abun da ya zo ya same mu a Arewa abu ne na tausayi. Da in mutum yana Borno, a waje ake kwana don zaman lafiya. Da in ana zama a su Kano, ko ina da zaman lafiya, da ne ma mutane sun fi so su yi tafiya domin hanya yana da kyau, ba barayi, ba masu tashin hankali. Sai ga yau mun tarda kanmu a wani irin hali a Arewa wanda ya zama hali ne na tausayi. Mu 'yan Arewa mu muke bata kanmu, mu muke bata kasanmu. Da in an yi tunani kana Borno, in har yamma ta yi, za ka ga kowa da abinci ya aje a waje, duk ko ba kome kowaye zai iya zo ya wanke hannunsa ya ci. Yau duk abubuwan sun canja. A Kano akwai industry suna nan Birjik, ana ayyuka, mutane suna samun amfani, gari na cin gaba. Kaduna haka,
akwai industry iri duk ana cin gaba. Yau gaba ɗayan su sun mutu. Arewa tana nan a cikin halin tausayi, ba ayyuka, ba abubuwa da mutane za su yi, su dalan gyada su me duk sun baci, basu ba sa nan kuma. Sai dai tashin hankali. Ya kamata mu ɗan Arewa mu yi tunani, me ya kawo wannan? Din duk inda fa a duniya an yi zaman tashin hankali ba a samu cin gaba ba, sai dai ja da baya. An yi su Afghanistan, su Lebanon ma sun yi har sun zo sun gaji. Zaman lafiya shi ne yake samun cin gaba, a baya kawo cin gaba. Sai dai wahala, sai rashin jin daɗi, sai dai rashin cin gaba. Don haka ina roƙonmu mu ɗan Arewa, mu yi tunani, mu yi nazari, mu koma ga zaman lafiya. Mu koma ga sauyayya da muke da shi wa junanmu wanda muke da shi a da. Yadda muna zaman lafiya, muna cutanya, abubuwa suna tafiya. ‘Yan kasuwa suna kasuwanci ba da fargaba ba, to mu rungumi wa’yannan. Domin duk kasafa da suka zauna da tashin hankali ba su taɓa cin gaba ba, sai inda akwai zaman lafiya. To ni rokona shi ne duk da abubuwa da suka faru, mu yafe juna.
Talakawa na Najeriya sun yi kokari a kan koke-koke don mutane su san me yake faruwa, kuma gwamnati ta yi wani abu. Kuma abu ɗaya da mutane ya kamata a gane, har yau fa Boko Haram ba su bar hari gaba kwanciyar hankali. Ana adoyi, Allah ya ji kukanmu, to ga Allah da ya sa an canja gwamnati. Kila shi ne abin da zai kawo mana mafuta.
Mun zo mu rungumi zaman lafiya. Wanda yana da bindiga ya bar bindigan nan a gefe. Ya san cewa mutumin da yake kashe wannan ba ɗan Arewa ne ɗan uwansa. Ya rungumi zaman lafiya. Don ƙasarmu ta ci gaba, mu kuma mu zama abun alfahari ba kanmu kuma ga wasu. To shi ne jawabin da nake da shi. Allah ya taimake mu. The Voice of America.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba, yanzu kuma ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya.
Yau Asabar ɗin nan shugaban ƙasar Tunisia Beji SFC ya ayyana dokar ta ɓaci kwanaki takwas bayan wasu ‘yan bindiga sun kai hari wani wurin shakatawar bakin teku mai farin jini suka kashe mutane 38. Nan da nan ba a tantance dalilin da ya sa shugaban ya ayyana dokar ta ɓaci a wannan lokaci ba. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ce wani lokaci a yau shugaban zai wa ‘yan ƙasar jawabi ko kuma bayani akan wannan mataki da ya ɗauka. Jajibirin jefa ƙuri'a jin ra'ayi a kan ko ‘yan ƙasar girka za su yi na'am da ƙa'idodin da aka gitta ma ƙasar na bata rancen ceton tattalin arziki, ministan kuɗi na ƙasar ya zargi masu baiwa ƙasar bashi da laifin ta'addanci.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye. Kayan mai sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da sada zumunci da kuma barka da watan azumi zuwa ga Alhaji Sani Abdul Wahab da Alhaji Musa Yuna, dukansu a Kayanji jihar Niger, da fatan suna nan lahiya da iyalansu. Yanzu a madadin Jummai Ali wadda ta karanto labaran duniya, da Mr. Yemi Obajimi wanda ya hada mana sauti, da injiniya mu Mr. Dave Magnus, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai kuma gobe da la'asar idan Allah ya kai mu, mu kwana lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.